Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Nola Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zanga FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Masarai, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adli Torone daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da saura abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin 8 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanin labarai.
To sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan takitakin gwamnatocin juna. Wani kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya ya gargadin cewa wani bala'i na nan tafe muddin ba a rage dumama yanayi ba. Sannan jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa kashe dan jaridar Saudiya mai gudun hijira Amurka din nan aka yi a makon jiya a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahotanni kan martanin 'yan Najeriya game da 'yan takarar shugaban kasa na zaben baɗi a jam'iyyun APC da PDP.
Ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole ko me yasa yake wannan ba, amma wannan abu da ya dauka babban matsala ne ga jam'iyyar.
Haka kuma za ku ji yadda aka kammala zaben kasar Kamaru.
Zabe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba. Zabe ya shige a cikin akwai lokacin da zaka je harbe-harben bindiga ta can ta gabar ta yamma ta kudu.
Sannan kuma da yake yau Litinin ce muna da shirin ilimi garkwadan Adam, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan takitakin gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau din Litini, wadda kuma ta hada da kiran da inganta hulɗar diplomasiya tsakanin juna kamar yadda aka saba kira. Wang ya ce Amurka na ta ruruta takaddamar cinikayya tsakanin bangarorin biyu, kuma tana hulɗa da Taiwan ta hanyar da China bata amince ba. Ya ce waɗannan takitakin na Amurka sun haddasa rashin yadda tsakanin Amurka da China. Sannan ya ce yana ya kamata Amurka ta daina abin da ya kira waɗannan takitake marasa kyau. Gabanin ganawarsa da takwaran aikinsa na China, Pompeo ya maida martani da cewa ita ma Amurka tana da damuwa game da wasu takitaken China, kuma yana hankurin tattaunawa a kai. Wannan ziyarar da Pompeo kai China tana zuwa ne bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi wani jawabi mai cike da sukar China, wadda ya zarga da daukar matakan takala irin na soji da satar dabarar cinikayya da kuma rashin mutunta yancin dan adam da yin makarkashiya mai shugaban Amurka Donald Trump a siyasance. Wani kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi muddin ba a rage dumama yanayi ba. Kwamitin na bai daya na kasashen duniya kan yanayi ya zayyana rahoton nasa yadda yanayin duniya da sha'anin lafiya da kuma rayuwar halittun cikin ruwa duk za su kasance cikin matukar hadari muddin shugabannin kasashen duniya ba su dau matakin ganin dan adam ya rage dumama yanayi ba zuwa zafi mai yawan Fahrenheit 9 tsakanin shekara ta 2030 zuwa ta 2052 a maimakon abinda aka tsayar da shawara akai na zafin Fahrenheit 1.8 a baya. wasu daga cikin alfanun takaita dumamar yanayin zuwa ƙasa da yadda aka tsaida din tun a baya sun hada da cewa yawan mutanen da za su yi fama da ƙarancin ruwa zai ragu da rabi, yawan waɗanda za su mutu sanadiyar zafi da cututtuka masu yaɗo shi ma zai ragu. Ta kuma yu hamadar kankarar nan ta yammacin Antarctic ta daina narkewa da take yi babu ƙaƙƙautawa, kuma hakan zai iya taimakawa wajen ceto akasarin ƙananan halittun ruwa masu kama da tsirrai din nan daga mutuwa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jama'an gwamnatin Turkiya sun imanin cewa kashe dan jaridar Saudiya mai gudun hijira a Amurka din nan aka yi a makon jiya a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul. To sai dai jami'an gwamnatin Saudiya sun ce wannan zargi ne mara tushe, duk da yake an daina jin duriyar dan jaridar wato Jamal Khashoggi dan shekaru 59 da haihuwa. Budurwar Khashoggi Hites Changiz, wadda ta jira shi a harabar karamin ofishin jakadancin Saudiya din ranar Talata, ta ce san bai fito daga ginin ba tun bayan da ya shiga. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gaya ma manema labarai ranar Lahadi cewa ina bin diddigin al'amarin kuma za mu gaya ma duniya sakamakon binciken da aka yi a hukumance. Ya kara da cewa da yardar Allah ba za mu fuskanci lamarin da ba mu so ba. Erdogan ya ce yan sanda na nazarin fayafayen bidiyon tsaro da ke mashigar karamin ofishin jakadancin da kuma na filin jirgin saman Istanbul. Yan sanda sun ce wasu yan Saudiya kimanin 15 sun iso birnin Istanbul ta jiragen sama biyu a ranar Talatar da ta gabata, kuma sun kasance a karamin ofishin jakadancin Saudiya din a daidai lokacin da shi ma Khashoggi yake ciki. Kungiyar Taliban ta bada mayakan takurani su kai hari ma hukumomi da kuma jami'an tsaro waɗanda ke taimakawa wajen shirye-shiryen zaɓukan 'yan majalisar tarayya da za a yi a wannan watan a Afghanistan. Suna masu watsi da tsarin da cewa bai da sahihanci kuma shirme ne kawai. A wata takardar jawabi da ta fitar yau ɗin nan Litini, kungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi kira ga 'yan takara da masu kada ƙuri'a da su ƙaurace ma zaben. Tana mai jaddada cewa ana shirin zaben ne don kawai a samar da halacci ma waɗanda ta kira 'yan kanzagin sojojin mamaya da ke Afghanistan. Da yake mai da martani kan barazanar da Taliban ta yi kai tsaye a karan farko cewa za ta haddasa tangarɗa a zaben, wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya ce shirin zaben Afghanistan na gudana kamar yadda aka tsara duk da irin wannan kalubalen.
Labaran da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da rahoton da Nasiru Adam Al-Hikaya ya aiko mana daga Abuja kan abinda ya biyo bayan zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya.
On to victory in 2019. Long live APC.
Daidai lokacin da shugaba Buhari ke neman haɗin kan 'yan APC don zartewa kan mulki a 2019 biyo bayan babban taron jam'iyyar, har yanzu a jihohi da dama ana samun korafin rashin adalci daga zaben fitar da gwani musamman ma kan kujerar gwamna.
And as an aspirant to the election, I did not even have the right to vote for myself.
None of us.
Because we could not see the materials.
Nan dai ne daga masu neman takarar gwamna daga jihar Cross Rivers, John Open Ode, ya cewa ba a ba shi damar ya zabi ko da kansa ba ma, don bai gama kayan zaben ba. Idan dai wannan jam'iyya ta shugaba Buhari ya kamata a ce tana aiki bisa kare ka'ida da haƙƙin dukkan 'yan jam'iyya, amma mu kan an nuna mana durmuƙel inda aka sanar da sunan wani ba tare da yin zaben ba.
How can we, Cross River State, be crying like lonely voices in the wilderness with no response?
Shi ma wani ɗan takarar Adam Duke ya ce ta yaya za su yi ta kuka a daji tamkar ba su da yan uwa kuma ba a saurare su ba kan korafin da suka mika wa jam'iyyar na neman a soke zaben fitar da gwanin na jihar Cross Rivers. Korafin ya kai har ga gwamnoni su kansu kamar Nasiru El-Rufai na Kaduna da ya gana da shugaba Buhari kan tikiti ba hamayya na takarar majalisar dattawa da jam'iyya ta ba wa sanata Shehu Sani wanda ba sa ɗanyen ganye.
Ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyya Adam Sushen Malikome ya sa yake wannan ba, amma wannan abu da ya ɗauka babban matsala ne ga jam'iyya domin duk mutumin da aka ba da sunan shi yayi zabe ba tare da ya bi zaben fidda gwani ba wato primaries hakika kowace jam'iyya ce ta na biyu a zabe za ta je kotu ta karbi wannan kujerun saboda haka wannan abuwa da yake yana ba PDP kujerunmu ne in mun ci zaben ina son in ba da tarihi a 2014 da aka yi zabe na baya ban ba shi Usani goyen baya ba domin ni na san shi na san hali shi na san maciji dole ya cizo shi yasa ban ba shi goyen baya ba na ba General Sani Sale wanda shine senator mu na CPC a lokacin shi na ba goyen baya aka je zaben fidda gwani Allah ya ba shi Usani sa'a ya ci zabe ban yake shi ba yanzu Shehu Sanin da ya kada wanda na ba goyen baya yanzu me yasa yake jin tsoron aje ai zabe me yasa sa a hana kowa zabe sai shi
kuma dai me za a ce shugabannin APC sun ce shugaba Buhari zai lashe zaben 2019 mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Sanata Lawali Shaibu ya mai gugar zana ga babbar jam'iyyar adawa ta PDP
ka tattara su gaba ɗayan takarar ta su ka sa su a sikeli a wannan gefe ka dauki Buhari ka sa shi a wannan sikeli in yan hau sikelin zai daga da su gaba ɗaya su nauyi
ba mamaki bayan kammala mika sunayen yan takarar jam'iyyu ga hukumar zabe a samu kofar musanya wasu don samun maslaha daga matakin jam'iyya Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru yanzu kuma sai fatakon inda PDP ta tsaya da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takaranta na shugaban kasa a zaben na baddi ga Labido Abubakar Sokoto da martanin da jama'a ke ciki gaba da mayarwa akan zaben
yayin da aka kammala babban zaben fitar da gwani na babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya wasu daga cikin yan takarar shugaban kasa na ci gaba da tsokaci kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu na lashe zaben fitar da gwani wanda aka gudanar a birnin Port Harcourt a ƙarshen mako Alhaji Attahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma wanda ya fafata da Atiku din a wurin takara yace
gaskiya sai ince na gode ma Allah alhamdulillahi ga irin wannan suka muku da aka samu dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an shi wannan tuta kuma ne mishi murna amma kamar da mun ka rubuta visa mu ko ni dai na san ba shi goyen baya na ya kasance da mu ne ta samu saba sai goyen baya da ke rima ba mu kike mace goyen baya muna neman goyen baya an kasa ma jama'an Najeriya kawai su samu goyen baya a kawo su wannan nasara ya samu wannan sai kuma zan wannan Najeriya gare mu an shi zabe kuma shikenan kuma zan ba da goyen baya
misali akari in halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta PDP da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyin su mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu kuma ga abin da suke cewa
it's okay Atiku is a winner I'm so happy
wannan yana cewa ne yayi daidai ina cike da farin ciki game da nasarar da Allah ya ba tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP shi kuwa wannan yace
My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election.
Yana cewa ne sunana Promise Isaac ne dan jam'iyyar PDP ne ina murna da nasarar da Atiku ya samu ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai don amai da mu saniyar ware
and we believe and we know that in 2019 he will help to develop a Niger Delta.
Shi kuwa wannan yace
Actually I'm a PDP member I'm not so happy my candidate lost
Yana cewa ne gaskiya bani cike da wani farin ciki domin gwani na bai samu nasara ba a wannan zabe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP amma dai zamu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayan ta shi kuwa wannan yace
So my name is Honorable Ibrahim Abubakar it is a great victory God have given Atiku
Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da ke jihar Nasarawa yace wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar zamu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate ga abin da wasu ƴan jam'iyyar ta PDP ke cewa
to sunana dai Jamilu Sulaiman to nasarar da Atiku ya samu dai ba abin da zamu ce sai muke alhamdulillahi tunda namu bai samu ba amma mun fi so a ce konkosa shi ya samu siyasar sa ba da kuɗi bane yana siyasa ne na soyayya don mun san ba amfani da kudi ba mun san jama'a in dai an bar jama'a su yi zabe na son ra'ayin su ba a nuna musu kudi ba mun san ba za a iya kada gwanin mu ba
to yau a zo a ce za a yi zabe to dole akwai abin da suka abubuwan da suka faru wanda ba da ka'ida ba in ba magana amfani da kudi ba babu yadda za a ce kun kusa da sila lamido ne a su fita a kan haka ina ganin an yi amfani da kudi shi ne ya kawo wannan matsala
Da karshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban kasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar zai kara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a zaben 2019. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma bari mu je kasar Kamaru inda can aka gudanar da zaben shugaban kasa. Ga Awal Garba da karin bayani akan kammala zaben.
An kammala zabe a kasar Jamhuriyar Kamaru cikin kwanciyar hankali da lumana a jihohi guda 8 cikin 10 da ke kasar, amma a jihohi guda 2 waɗanda ake amfani da harshen Ingilishin sarone Ingila akwai matsala. Alhaji Mutari, dan asalin birnin Baminda ne, na tambaye shi ta waya salula ko ya zaben ya gudana a bangaren nasu.
A gaskiya abin da zamu ce shine zabe dai bai shige a cikin lafiya da lumana ba. Zabe ya shige a cikin akwai lokacin da zaka je harbe-harben diga ta can ta gabas ta yamma ta kudu, saboda haka ya hana ma mutane fita saboda su je su yi zabe. Na biyu kuma akwai magudi da yawa da gwamnati ta mara kanta ta shirya na wannan zabe, don mun ga cewa prime minister kasa gabaki daya wanda ya rijista a wani kauye ne daban ya fito ya zo ya saka zabe a nan cikin Baminda a op station. Mun ga irin hakan nan da yawa a halin cewa da akwai mutane wanda su ma suka baro ƙauyukansu suka gudun hijira suka da cikin gari su ma ta buwala ko ta yawun da duk an hana su zabe. Saboda haka wannan zaben gaskiya a cikin nan Northwest wato arewa maso yammacin kasan Kamarun ba a yi zabe haka ba.
Sai dai kuma a jihar Arewa mai nisa an gudanar da zaben cikin walwala, jihar da ake fama da harare na Boko Haram. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Yaya Barista ko ya zaben ya gudana a can din.
Na'am, wato Muhammad Awal Garba, jiya mun gudanar da zabe musamman a garin Kusuri. Wato zabe ya tafi yanda ake bukata kuma yanda ake so, kuma mun yaba mu hukumar zabe yanda ta gudanar da ayyukanta wato a cikin walwala, kuma mun yaba ma hukumar tsaro saboda gaskiya hukumar tsaro sun ba da tsaro yanda ya kamata musamman a wannan garin Kusuri. Wato ko ina an zuba jami'an tsaro, kuma jama'a sun fito, kuma hukumar zabe ta yi tsari mai kyau yanda aka kakkasa akwatunan zabe daban-daban guri daya, amma an kakkasa akwatunan zabe wato yanda aka rage cunkoson jama'a. Wato a gaskiya abu kome da kome ya tafi yanda ake bukata, kuma babu wani hargitsi, babu wani surutu, babu wani hayaniya, kowa ya yi zabe a cikin lumana yanda ya kamata.
Shugaban limamin kasar Jamhuriyar Kamaru Dr. Musa Umaru shi kuma ya jawa al'umman kasar ne kunne wajen wanzar da zaman lafiya cikin zaben, da ma bayan an kammala zabe har ma da lokacin da aka bayyana sakamakon zabe a kasar ta Jamhuriyar Kamaru baki daya.
Kaman da aka yi campaign lafiya, aka yi zabe lafiya, aka nuna cewa mutumin Kamaru ina da maturity democratic. Muna fata kuma idan an zo an ba da resulta zamanto kowa ya nuna cewa maturity gaskiya ne, kuma muna addu'a Allah ya sa da a gama komai lafiya. Allah ya mana jagora.
Mama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Awal Garba kenan daga kasa Kamaru. Kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar na Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ke ci gaba da tambayar shugaban hukumar ilimin manya ta jihar Kano dangane da ire-iren ayyuka da suke gabatarwa.
A shekarun baya hukumar nan ta yi shuhura birni da karkara a jihar Kano. Kusan kowanne ƙauye ka je da garin mai unguwa zaka tarar da daddare an sa wannan Allah naku ana koya wa mutane. To amma yanzu idan ka kwatanta da waɗancan shekarun da yanzu kike kaman abin yayi siriri musamman a yankunan karkara, me yake faruwa? Ko kuma har yanzu dai magana nan ce ta dambu in yawa bajin ma
ai ba za ka hada da dada yanzu ba.
A yanzu zancen nan da nake maka akwai garin da zaka je ka tarar da bayan santan mu ma da muka kafa. Jama'ar garin su da kansu sun sake kafa wata santa din. Kuma ba lalle a yi karatun nan da daddare ba, kada ka manta akwai Asabar da Lahadi. Akwai kuma Juma'a. Ana samun awa 4 a sati, awa 2 tunda ilimi ne na manya shi ba kullun ake yi ba. A akan daidaita ne a sesaita lokacin da manyan suka ga ya kamata su zo su koyi karatu. Mu kuma namu in sun amince za su zo, to haƙƙin mu ne, wajibi ne mu kuma mu je mu koyar musu. So ba lalle ka gansu da daddare ba. Kamar misali ka je nan cikin birni makarantar Baban Ladi, muna da wata makaranta a nan Ja'i. Kai nan ciki wajen Burger Kwana 4. Za ka ga mutanen mu, kai nan wajen Dakata, za ka ga mutanen mu. Ana ta karatu ana ta koyi musamman Asabar da Lahadi.
Wai batun ƴan talladin nan. Ai shi ma yana ci gaba da ciwa al'umma nan ta mutu a ƙarya. Ga kungiyoyi irin da su Bridge Nigeria ta Sir Ibrahim sun zo sun kokarin cewa a rage wani adadi na wannan al'amari. Akwai wani shiri na musamman da kuke yi ne don tinkarar batun ƴan talladin nan a ga cewa suna zuwa makaranta?
Kai da gaske kuwa nan ba da dadewa ba za mu fara wani shiri wanda muka yi masa lakabi da mass education campaign wanda ya kunshi ilimi na rubutu da karatu, ilimi na wayar da kai, ilimi na koyon sana'a, ilimi na sanin mahimmancin ka kai a matsayinka ma na dan adam.
Dazu kina ga mana kun ma samu lamba yabo ta Majalisar Dinkin Duniya a can shekarun baya. Kun kuma kin ga mana cewa gwamnatin tarayya ma da Kano ta koyi koyi wajen kafa makamancin wannan hukuma. Baya ga taimakon kayan aiki da ita gwamnati tun da dama aikin ta ne take ba ku misali na ka'ida da sha'anin malamai da batun horaswa da waye da sauransu. Irin waɗancan hukumomi da har a baya suka ba ku lambar yabo, kuna samun tallafi daga gare su ne ko kuma a kawai abin ya tsaya iya yabo ne?
Ai UNESCO har yanzu muna tare da su, da UNESCO da UNICEF kamar yadda na gaya maka a baya, da wani NGO ana caya da shi ne SIPO, da wani NGO ma da suka yi aiki suka abin nan suka gama a Spain karkashin DFID DFID duk muna nan tare da su. Da zahara program din su ya kare zaka ga za su fito da wani. Kuma ko kwanan nan MFCDA Abuja nan gurin mu
kuma Raya Birnin Tarayya,
yau kuma Raya Birnin Tarayya Abuja yau ba ai wata uku ba da suka zo nan Kano suka koyi yadda muke gabatar da aikin, suka je center center saboda sunan da muka yi. Haka kazalika jihohi da yawa musamman jihohin nan na kudu sukan turo ma'aikata su zo mai kwana uku kwana hudu tare da su, ana kai su center center suna gani kuma suna daukan tsari ko jadawalin aikin mu yanda muke ko structure na yanda muke gudanar da aikin. Kamar yanda na gaya maka malamai ko wanda suke koyarwa permanent da casual muna da sama da 500 wanda zaka je ka tar makaranta. Akwai masu degree, akwai a malaman, akwai masu masters a malaman, akwai professorship da suke zuwa makarantar mu ta mass education nan cikin headquarters ga ta can, suna zuwa professorship da doctorship daga Bayero su zo kawai saboda Allah su zo su koya wa yaran mu karatu don su taimaka wa jihar ta ci gaba.
Ai Ibrahim, a ƙarshe tunda ku yanzu aikin da kuka sa gaba na batun yaran nan ne ƴan talla da kuma wato waɗancan almajirai, idan kun kammala da su tun daga shi kun fara kulle jejjena da ita hukumar yaɗa ilimin manya, menene matakin ku na gaba?
Wato mu matakin mu na gaba duba da binciken da muka yi su ga ƴan tallan, mafi yawanci su suke rike gidansu kamar yadda nake gaya maka. Banda wannan muna kokarin cewa ya za a yi zamanto cewa iyayensu an koya musu wata sana'a wacce su rike a gida su dinga yi. Dalili idan mahaifiya ba ta samu wani abu wanda zai substitute din wannan plate na yarinyan ba, amma take dorawa yarinyan talla ba ta iya samun nutsuwa da ta saki yadda ta yi karatu yadda ake bukata ba. Wanda kokarin mu shine idan mun samu banda ita idan su da su ba mu takarda wacce kungiya ce zamu iya zuwa wacce mu iya haɗin gwiwa da ita wacce zamu koya wa iyayen yaran da zamanto cewa su kuma muna koyar da su a makaranta, kamar yadda zamu dauki su ma adult education ne zamu dinga musu saboda waɗanda shekarun su ya haura shiga cikin primary wanda su ba su running regular class ba. So mu yanzu burin mu shine guda biyu, yadda zamu koya wa iyayen su sana'a, sannan yadda zamu ware wa yara su kuma waɗanda shekarun su ya wuce na primary kuma ba su je primary ba, yadda zamu ware musu aji su yi karatun ranan Asabar da Lahadi wanda kuma za su su yi sun yi karatun sannan kuma su samu dama zuwa su yi tallan su ko kuma ya zama to a hankali ana dakile musu yin tallan har ya zama to cewa garin da ya kaurin suna a matsayin talla a ya fito da cewa su ne suka fi kowa fitar da mata a zaman to likitoci ko malaman makaranta da sauran dukkanin abin da ake bukata
ma sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Haranade ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana
sakon farko ya fito daga Yakub Abdullahi Dambam assalamu alaikum biyoye Hausa a yau na rubuto muku wasika ta ce don gane da kalaman uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari inda ta soki shugabannin jam'iyyar APC mai mulki akan yin rashin adalci wa ƴaƴan jam'iyyar APC a wajen gudanar da zabukan fitar da gwani jam'iyyar da ya gabata da fatan shugabannin jam'iyyar APC za su kafa kwamitocin duba koke-koke akan yadda aka gudanar da zabukan fitar da gwani a jihohin Najeriya Sai sako na biye ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaran Fata na gari Lamiri ma'aikatan biyoye Hausa muna kira ga ƴan kasuwar jahar mu ta da Magaran cewa kada su ta da hankulansu sakamakon ta da wasu ƴan kasuwar Rahim Madantaransa da aka yi mu dai mun sani cewa kowa rabansa yake samu kuma bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba Yanzu dai shikenan ta tabbata cewa tsintsiyar jam'iyyar APC ta watse tun ba a gama shara ba a jihar Zamfara sakamakon son zuciya da kwaɗayin shugabanci irin na shugabannin jihar hakika akwai yuwar tsintsiyar jam'iyyar ta ci gaba da watsewa a jihohi da dama ganin yadda aka yi wasan kwaikwayo a matsayin zabukan fidda gwani musamman ma a jiha ta Neja sako daga Shehu Adamu Rijau sai sakon Abbas Ad Mahuta Salam biyoye Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika zaben shekara ta 2019 zai zama mafi zafi ga ƴan takarar shugaban ƙasa ganin yadda za a fafata tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar. Don haka za mu iya cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari.
Madalla yanzu kuma ga shirin mu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama
to a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau din Litini wadda ta kuma hada da kiran da inganta hulɗar diplomasiya tsakanin kasashen biyu Bayan an kidaye kuruku fiye da kashi 99 cikin 100 a zaben shugaban kasar Brazil dan takarar shugaban kasa mai ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ya ci zagaye na farko inda ya samu kashi 46 cikin 100 na kurkun da aka kada to sai dai wannan nasarar ba ta kai ta yadda za ta hana a yi zagaye na biyu ba Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai nuna cewa wani babban bala'i na nan tafi muddin ba a rage dumama yanayi ba. Jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa kashe ɗan jaridar Saudiya mai gudun hijira a nan Amurka aka yi a makon jiya a ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lesher Gresham da ta hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu Robert McLean ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa kwana lahiya